أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وأبكمت فصاحته الخطباء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى معلم الحكمة وهادي الأمة أرسله بالنور الساطع والضياء اللامع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأبرار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin alkhairi da albarka na Juma'a daren Asabar 19 da wata na Ramadan hijirar shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina shekara 1445 wanda ya dace da 29 da wata na watan uku miladiya 2024 ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallacin na Darul Hadith da yake wannan unguwa ta Cimitau a wannan gari na Tawa jamhuriyar Nijar wanda wannan shine darasi na 19 a jerin darussan azumi da muke gabatarwa muna nan a cikin suratul zukhruf wanda in Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda yau za mu ji darasina na uku ajiya mun kwana a aya ta 16 a cikin wannan surar fadin Allah subhanahu wa ta'ala amittakhadha mimma yakhluqu banatin wa asfaqun bil banin mun fassara wannan ayar sai lokaci ya gabata daga yau za mu tashi aya ta 17 da yarda ta Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙon Allah da ya sanya mana alqur'ani ya zama to hujjatul lana la alaina ubangiji subhanahu wa ta'ala ya iya mana abinda ba ma iya wa kawunan mu Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo da ya gafarta mana aran mu aya ta 17 sai Allah ya ce
a'udhu billahi
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa wa idza bushira ahaduhum bima daraba lirrahmani matala dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labari dangante da rashin adalci na mushrikan Makka bayan sun dangana wa Allah subhanahu wa ta'ala iya mata sai Allah yake cewa da mu wa idza bushira ahaduhum bima daraba lirrahmani matala idan aka wa mutum bushara da abinda suka dangana suka jingina wa mai rahama da shi na danda aka ce wa mutum matarka ta haihu sai ya tambaya ni aka samu aka ce iya mace wanda suka dangana suka ce iyani mala'iku iyani mata na Allah. To idan aka wa mutum albishir da wannan cewa iyalinsa ta sabka ta samu da ya mace Allah ce dhalla wajhuhu muswadda, sai kaga watan huskarsa ta rude ta sauya tayi ta shiga cikin tashin hankali da damuwa ta ji baki alamar bacin rai da game da abin da aka bashi albushir na ya mace yana cikin damuwa da tashin hankali. Kafin zauwar musulunci mutanen Laraba wanda suke rayuwa a jazirar Arabiya sun kasance na daga cikin abin da ke tada musu da hankali shine kiyama ce, wanda ba sa san kiyama ta jabilan farko ba sa san kiyama ta. Sannan kuma in aka wa mutum albishir da kiyama ce to yana shiga cikin tashin hankali na ƙarshe. Kiyama ce kafin zama musulunci ba ta da wata kima, ba ta da wata daraja, ba a girmama ta na farin kaga ba a ba ta gado idan babanta ya rasu, haka idan mijinta ya rasu ba za a ba ta gado ba, bal ma ita ce abun gadawa game da ɗiyan da mijinta ya bari, ɗaya daga cikin ɗiyan sai ɗayan ya gade ta ya ɗauki ya riƙe ta a matsayin mata. Sannan kuma ba a son rayuwarsu ana kuntata musu ƙwarai wajen aure, ba wani abu da ake bayarwa na sadaki, ba a biyo mace sadaki kafin zauwar musulunci, balma akwai aure na wulakanci da musgunarwa da tozarci da ake wa mata a wannan zamanin. Shine mace za ta aje kusan saurayi guda goma ta dinga mu'amalar aure da su, tana kwanciya da su lokacin da ta samu juna biyu. Idan ta haifi abin da ta ɗauka to sai a nemo wanda ta san kawa cikin al'umma, sai a ce ta zo ta duba cikin waɗannan mazajen guda goma wa yake kawa da wannan yara, ko wa wannan yara yake kawa da shi. Idan aka duba hancinku ya zama to daga ce to naka ne, daga nan kuma sai a yi aure. Haka suke yi, akwai abin da suke yi na ba ni ƙaunar ka na baka ƙaunata, ko ba ni ɗiyarka na baka ɗiyata, sai mutum ya aurawa mutum ƙaunarsa babu sadaki, sai a yi ishanci. Ana ishancikin mata a da shine mutum matarsa tana haihuwar ɗiya dogaye, kai kuma taka tana haihuwar gajejeru, sai gaje kana son kana shawar ɗiya dogaye, sai ku yi musanyar mace sai ya ara maka matarsa ta ara masa taka sai bayan ta ɗauki ciki ta haihu kuma sai ta dawo gunka. To duka wannan musgunarwa ne a lokacin fa mace in tana jinin haila a jahiliya ba a musamman ma Yahudawa ba sa cin abincin jama'ar Jabir, ba sa cin abinci, bal ma akwai wanda za a mata bukka ake mata bakin gida, bakin gida suke musu bukka, sai a turke ta daga san ana turke tinkiya ko akuya in lokacin abinci yayi sai a kawo mata, bal ma wasu daga ciki ba sa ma cin abincin ta gaba daya in tana cikin jinin hailar, akwai wanda suna bar masa gida gaba daya. To wannan ne sai musulunci ya zo yana kare inci na mata, amma saboda sakarci da wawanci da rashin karatu da rashin sanin shari'a ka ji wasu mata wai suna neman wani duruwa wani inci a rayuwa, ba inci da musulunci ya ba wani inci fiye da incin da musulunci ya bai wa iya mace. Don haka Allah ya ce wa'iza bushira ahaduhum bima daraba lirrahmani matsala, idan aka wa ɗaya daga cikinsu albishir da abin da suka danganta shi da Ubangiji subhanahu wa ta'ala suka sanya shi mafili na Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya ce dhalla wajhuhu muswadda, sai kaga mutum ya ɓata rai fuskarsa ta yi baƙi ya shiga cikin damuwa, Allah ya ce wa huwa kazim, yana cikin halin kunci da damuwa, yana cikin al-kazmu, ana nufin al-huzn wal-ham wal-karb, duka sun tasaru a kansa, ga tashin hankali na baƙin ciki, ga damuwa, sannan kuma ga rashin natsuwa tare da shi. Sai Allah yake cewa a cikin suratul Nahl, Allah ya nuna irin wannan, yace wa yaj'aluna lillahi al-banat subhana wa lahum ma yashtahun, yace wa idza bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al-qawm min su'i ma bushira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab ala sa'a ma yahkumun. Allah yace wa yaj'aluna lillahi al-banat, suna dangana wa Allah iya mata. Allah ce subhanahu tsarki ya tabbata da ubangi subhanahu wataala, ni Allah zai yi da dadiya kuma in aka tashi ma bashi sai a bashi iya mata. Allah ce walahum ma yashtahuna, su kuma suna da abin da suke so sun rike ababin da suke kauna iya maza. Sai Allah ce wa idza bushira ahluhum bil unsa, idan aka watsai daga cikin su albishir da cewa matarsa ta sabuka an samu diyamace, Allah ce dhalla wajhuhu muswaddan, sai kaga fuskarsa ta sauya ta rikide ta yi baki ta shiga cikin damuwa. Allah ce huwa kazim, saboda tarin mummunan albishir da aka yi masa yana cikin baki ciki. Allah ce tawara min alqawmi min su'i ma bushira bi, yana kekkewa yawo mutane bal baya ma son a kansa, har ta kai fa inda idan aka haifa mutum mace a jahiliya in ya biyo cikin al'umma arama sai an nuna shi ga yace mace ta hidiya mace, to shi kuma abin kumiya ne ya biyo cikin mutane a ce matarsa ta hidiya mace, kallon sa za a yi ana masa dariya, me dalili wai matarsa ta hidiya mace, sai an kalli mutum sai a busge da dariya. To shi ne Allah ce tawara min alqawmi min su'i ma bushira bi, yana kaucewa mutane, yana nisantar mutane saboda mummunan albishikin da aka yi masa, sai ya koma bakin daji yana tunani wai ayumsikuhu ala hunin, wannan diyar da Allah ya basa ya rike ta yana musguna mata yana walakantar da ita har ta mutu, am ya bisuhu fi turab, ko ya je gina rami ya sanya ta da ranta ya kashe ta. Allah ce ala sa'a ma yahkumun, tir da abin da suke aiwatarwa abin ya yi muni a ce an kashe rayuwa, babu mutu tsakanin diya mace da diya namiji, ganin dama ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Shi ne Allah yake cewa wa huwa kazim, suna cikin tashin hankali da abin nan da firgici da kuma damuwa da bakin ciki da an aiwa ma diyamu da an aiwa masa diya diya mace. Sai Allah ya ce awa mai yunus shaw,
awa mai yunus shaw fil hilyati wa huwa fil khisami,
Allah ya ce awa mai yunus shaw fil hilyati wa huwa fil khisami ghayru mubin, yanzu wanda aka tarbiyyantar akan baya iya zama sai da kwalliya sai da tsawa, za ku dangana wa Allah subhanahu wa ta'ala abinda aka tarbiyyantar akan tsawa, ai ita kiyama ce an tarbiyyantar da ita ne akan tsawa, na daga cikin abinda aka samu bambanci tsakanin maza da mata shine su mata halitta ce da ba ta rayuwa sai da ado da kwalliya. Yanzu mace in za ta shirya, in za ku yi ta da mace, to in dai kana da zuciya sai an samu matsala, duk mai da gangancin ya ce matarsa ta shirya su fita unguwa, to in dai yana da zuciya to sai za a dinga samun matsala, saboda kafin a ƙara shirye-shiryen an ɗauki tsawon lokaci da yawa, saboda ɗabi'a ce Allah ya ɗabi'antar da su da wannan. Shi ne Allah ce awa mai yunus sha'u fil hilya, yanzu za ku samu ƙarfin hari har ku dangana wa Allah subhanahu wa ta'ala halittar da aka tarbiyyantar akan ƙawa. Alhilya ana nihin ado da kwalliya, shi ne alhilya, ana nihin ado da kwalliya, ba sa yi sai da ado da kwalliya. Meye dalilin yin adon da kwalliyan? Dalili saboda naqasin kyawun, kamar a ɗabi'a halitta da namiji da mace wai wani kyawu, da namiji da mace waye kyawu, ba shakka namiji ya yi mace kyawu, duk namijin duniya ya fi mace kyawu. Su mata abinda Bature ke ce ma shan dubi suke da shi ko, amma namiji yanzu kaga namiji ba wani namijin da zai tsaya yana ɓata lokaci wajen ya sha hakuri da yin yayi haske, domin Allah ya gaggara haske kawai, kai dai aljihunka ya yi wani kawai, haka ne kawai aljihunka ya yi wani, amma su ma mata ba za ga duk abinda take nema abinda take samu bai wuce ba jikinta da ɗakinta. Ita mace duk abinda take samu take nema a duniya bai wuce ba jikinta da kuma ɗakinta, saboda su suna buƙatar kyawu. Wani ba ƙauye wani ba larabin ƙauye ne, matarsa ta sanya sa gaba sai ya sai mata kayan kwalliya, ta matsa masa nan ba akan sai ya sai mata gwalagwalai zinariya ta ado, shi kuma baya da ƙarfi, to da yake fasihi ne Allah ya taimake shi da fasaha, Allah sai ya zauna ya waƙe ta. Cikin waƙen yake cewa ma'anar abiyatin yake cewa da ita, idan kika ga ana yin ado ne dan a samu dan ayi kyawu dan mace ta fito fili ke kyawanki ya wadatar da ke ba sai kin yi ado ba ko baita kyawanki ya wadatar da ke kiga mace tana kokarin ta yi adon ba ta da kyawun ne ta ire-iren ku kyawun ya wadatar ayi kike adon kuma sai in mutu muna sabar tsarnin kyawun sai ta ce to kayan ma a fasa saye to su mata ba sa yi sai da ado da kwalliya kuma abinda har yanzu matan ba su fahimta ba fa ado daban kuma kwalliya daban eh akwai ba matsakanin ado da tsafta da kwalliya duka wannan termu ne wanda kowanne yana da ma'anarsa ta kansa dai daga cikin magabata mata da aka yi da ake cewa Umamatu bintul Harith ash-Shaybani ta aure diyarta ummu Iyas lokacin da za a yi bikinta sai ta kira ƴar ta zaunar da ita tana mata nasiha cikin abin da take gaya mata shine cewa ya ke diyata ki sani zaki rabu da gidan da kika taso akai zuwa gidan da baki san kowa ba a ciki zaki rabu da al'ummar da kika shaku da ita zuwa ga al'ummar da baki shaku da ita ba yace ina so na karantar da ki ababe kamar haka ki rike ababe guda goma wa mijinki sun zamanto miki taskan zaman ta kewar rayuwar aure gare ki in ko kika rike to mijinki zai zamanto bawa gare ki ka san abin da mata suke so ko shine zamanto duk abin da suka ce baka togewa su mata suna son irin wannan namiji duk abin da suka ce baka togewa in suka ce suna son tace tana son yanzu a so kaza su za a yi mata tace tana son kaza ko me zoki bukata za a yi to mata sun fi son irin wa'annan ya zamanto ana jaye da kai Allah ya ruha mana asiri sai take cewa to nasiha al-khisla ta fari dabi'a ta fari da ta biyu da ya kamata ke rike shine al-khushu'u lahu bil qana'a a wata ruwaya ar-ridha lahu bil qana'a in kina son ki more zaman aure mijinki ya zamanto matsayin bawa gare ki duk abinda zai kawo miki to ki sa hannu biyu ki karba kuma ki addu'a ki godewa Allah saboda akwai wanda mijin ma ba ta da ballantana ya kawo mata wannan abu abin da matan ba su ganewa kenan so tari wani zai je yayi wahala wajen ya nemo matarsa abin da ya kamata amma sai ya ga kuma abin a rena to al-khushu'u lahu bil qana'a ki kankantar da kai kuma ki zamanto mai wadatuwa da duk abin da mijin ya kawo miki ki daina kallon wance gidanta ta sanya kaza ko an dinka mata kaza wala Allah mijinta da naki ba dai bane mijinta yafi nata mijinki mijinta yafi naki hali to kuma ai Allah bai jidda ta al'umma ba sai ce husnul sam'i wa ta'a abu nabi kuma shine ki zamanto mai kyakkyawan saurare a duk lokacin da mijinki ke magana da ke to ki maida hankali ki dinga sauraron abin da yake faɗa miki sannan kuma ki dinga masa da'a to mu yanzu matan haka suke dan Allah akwai husnul sam'i in kana magana a maida maka duk wani abu da ake yi aje a maida hankali gare ka shi fa mai gida in yana magana to son ake gaba ɗaya ta tattaro hankalinta ki maida gunsa saboda shi ne gwamnatinki sannan kuma in ya bada umarni to matukar ba saɓan Allah ba ne to biya ake yi matukar ba saɓan Allah ba ne biya ake yi ki dinga jin abin da yake faɗa miki sannan kuma ki dinga yin da'a cikin abin da yake umurta ki tace abu na uku da na hudu shine at-tafaqqud li mawqi' aynihi ki kula da duk abin da ya shafi idanunsa duk abin da in ya shigo idansa zai gani to akwai buƙatar ki sa lura da siyasa da hankali da basirar ki akai domin kada ya kalli abin da bai kamata ya gani ba jama'a kuma mun fahimta ana buƙatar mace da ta amsa sunanta mace to ba ta yarda mijinta ya shigo cikin gida idan su gane masa abin da zai bata masa da rai amma wallahi wani yana shigowa gidan musamman ma in ka dan fara tare ka san wani lokaci ma can mu abin da ke bani mamaki da su kuna haihuwa biyar da mace to in ba Allah ya gyara ba ta tsuhu da kanta ba ga bane kun aihu biyar da in ba Allah ya tsare ba to ta abin nan ta tsuhar da kanta kana shigowa gida sai ka iske kana sallama sai ga robar yaro da yake kashi za ta tarbo ka wallahi kai wata tukuya can wani murin tukuya can haka kai iske wani abu gashi nan gidan ba tsari kai ka tsammanin gidan mahaukata ne amma daga lokacin da kace zaka ƙara aure kuma irin wannan matar ce wai za ta nuna kishi wai da adawa dan kace zaka ƙara ai ke san ke kike wa kiwa kanki adalci ba kace sannan kuma ki lura da duk abin da hanci sa zai shaka ya zamanto in ya shigo turare zai tarbo sa na sha faɗa nace malaman zamantakewa suka ce mace wayayya mace da ta amshi sunanta mace malam daga kalar turaren da ya tarbo ka zaka iya gano kirkin da aka maka gidanka ko bata turaren da ka sanya a gidan shike fassara ga fa'irin abincin da aka dafa maka a gida mun ba shi karatun sannan kuma ai turaren kala-kala ne akwai turare na jiki akwai turare na kaya na tufafi sannan kuma akwai turaren daki to duka wannan goga kai kake so ka sayo ka aje wani sai ce ai shi mata sabata wannan to ka sayo malam ka aje ita yuna shawo ce fil hiliya dole sai an taimaka mata wajen kawar sai an taimaka mata wajen kawar sannan kuma tace abu na biyar da na shidda ki dinga lura da lokacin barcin mai gida lokacin da ya kamata ya kwanta ya huta da rana ko da dare ya shigo yana son yayi nazari ko yana son ya kwanta ya huta to duk abin da zai shawwa shasa duk abin da zai sanya masa ya ji sowa a kansa to ayi kokari a nisantar da wannan abun wallahi akwai matan da gidan akwai yara amma saboda an san in ka zo kana bukata gaji kana son ka huta kafin ka zo ta sa yara barci kafin ka zo an sanya yara barci saboda son ake kai ma ka kwanta ka huta ina fatar mun fahimta sai za ku lai duk wanda bai aure ba ko to ta roƙon Allah ya bashi take wanda ko yayi auren ya roki Allah ya gyara masa tasa he ka roki Allah ya gyara maka Allah ya gyara mu na baki daya to da ka lura da lokacin barcin mai gida lokacin da yake son ya kwanta ka san wai zo lokacin da yake son ya kwanta lokacin da yake kallon Hausa India za ta kulle tele a ƙara volume da za ka zo kana son ka kwanta kuma ta cika gida da mata ana ta surutu kuma kai kana son ka kwanta kuma balma daga cikin wayayyar a cikin zamantakewar aure inda mai gida yake kwana yake kwantawa balma ba zama ba mace wayayya bari ma ba ta yi a kai wannan wayo ko kun baita ai yanzu misali bari in tafi ku dan Allah kujerar shugaban kasa da yake zama a kanta tsakanin ku da Allah akwai mai dangantaka zama a kai kujera ta shugaban kasa kai masu tsaron da sun san ko kuje inda sun sai za su yi da shi ba za su yarda ba ya dana wannan kujerar mun fahimta to ai shi ne gwamnati a gida ina ba tar mun fahimta ya kamata mata su ta wannan karatun ke a gidanki mijinki shi ne gwamnatinki kuma duk wani abu da ya kamata ki dan ki dirga sa wajibi ne ki masa saboda nan ne aljannar ki ta take kuma kyautata wa namiji daga cikin abin da ke sanya suce su ta kare kuma ya zamanto baya da matsala a gunki duk abin da ke so za a yi miki ina batar mun fahimta abu na gaba lura da lokacin abincin mai gida wasu mata da dama ba sa kulawa balma ni wani abu da ke bayani mamaki ko shine akwai matan da suke barin maza su fito haka nan ba su karya ba kaga mace kawai ta tattake ta bar namiji haka nan ya fito bai karya ba cikin sa kawai minister de l'interieur na ta magana wallahi wai kuma ba ta son ya ƙara aure amma fa ta yarda ya je wajen mai abinci ya sai abinci kai ka san akwai sakarci a nan kin yarda ya ci abincin wata har yanzu yana ba da ki labari ai wancan ta iya abinci to ai kamata ya shigo da ita wannan wancan gaba kamata ya sai a ci gaba da more rayuwar a gidan ko haka ya kamata a yi malu suka ce namiji in yana jin yuwa ya fi karamin yaro musiba namiji in yana jin yuwa bai da haƙuri haka ne maza in suna jin yuwa ba sa da haƙuri kusan suna duk wani aibi mace suna gano shi abu na bakwai da takwas shine kula da mutunta dukiyarsa in ya kawo duki ya kawo abu to a sanya shi a kama abun kima da daraja dare da wannan wayar salula in ya so ya aje tasa ko ya saya miki to ya zamanto an kiyaye wannan abun an tsare masa wannan abun ya so shinkafa ya ka to kada masa albazaranci ya so magi ya ka kada masa albazaranci duk abin da zai kawo ko ya so miki ya kawo so ake kimanta sa amma wallahi wannan gidan ka shiga wallahi al'aziz zaka tarar da singilitin mai gida tana rayuwa cikin hilin gida singilitin mai gida kai ka sa ku tsaba sakacci a wannan gidan irin wayannan matan da ya kamata ma dinga farfagar duk mai irin wannan shi zuwa tsara mai aure wallahi Allah ya rufa muna asiri da haka kula da abin da ya duki ya sa duk wani abu da zai sa kuɗi ya sayo to ki kimanta sa ki darajar ta sa wallahi akwai wanda ya saya mata ta waye wannan sallah waye hannu wannan to in ta yi kokari ce wata uku an kare da ita in ta yi wata uku an kare sai ka ce mai kuɗin banza haka za a dadake ta kuma a so a sa shi sayan wata zaka zo ka ga ta ba yara amma ba ta ba yarda ba ana kai da bayan skin nan ta ba ta yarda yara suna wasa a nan haka ne Allah ya rufa mana asiri abu na gaba sannan kuma mutuncin sa a kula masa da iyalin sa da mutuncin sa yaran sa ki zaman towa cikin unguwa kwaskwas bangaren tarbiya janibin abinnan tarbiya maddi wal ma'nawi tarbiya ruhiyya da abinnan jasadiyya duka a kula a gansa jikinsa da an gansa an san dan wanke ne gashi shi ma yaran dan wanka amma wasu matan za ka gansu yaran su yaro karami sai ga cinansa kamar ban damu wallahi saboda tsabar dauda ba haka bane wallahi saboda tsabar dauda kaga wannan yana fassara cewa ita uwar kanta kazama ce kuma ka san na daga cikin abin da mace ba ta yage mutum aka ka danganta ta da kazanta koda ku kazama ce ba ta son ka danganta ta da kazanta saboda awo mai gina shau ce fil hilya Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu abu na nasarar na gurza ce karfi kuskura ki saba wani umarni da zai baki kuma kake fitar da sirrin mai gidanki a gida wannan nasihu ne da muke baiwa mata a matsayin guzurin zamantakewar rayuwar aure a ƙarshen wannan ayat ta awo mai yunus shugu fil hilyati su mata da aka ba sa iya yin rayuwa sai da kulliya saboda ɗabi'an haka aka ɗabi'antar da su to kayan kulliyan waye zai saya haƙƙi ne na kai mai gida in kana so a maka kulliyan ka dinga sayan kaya da kai zaka so kayan in ba kai ba sai ka sa a mata wa'azi amma kai baka so kayan ba to wani wa'azi za a yi mata kuma wasu mazan suna sai tsakani da Allah mutum zai tattake ya sai mace kaya amma baya ganin alanta da kulliyarta sai za ta je biki wallahi akwai wanda mata da ta fito bai gane ta ba wallahi lazim matarsa ce ta fito wallahi araba bai gane ta ba tsabarta ta yi tota da ban Allah sai kaga wata yana da haƙuri wallahi yana da haƙuri kaga akwai shi daɗi kwarai da gaske ku ji tsoron Allah mata ku dinga wa mazajen ku kwalliya a gida haka kuma maza ku ji tsoron Allah ku dinga wa matan ku kwalliya a gida domin abincin cin tuwon kishiya ne shi kuma daman cin tuwon kishiya karamko sunna ce namiji dinga yin ado wa matarsa sunna ce maza Allah sallin yana yi su ba za ma a ce suna yi ba su wannan abun ai ta cikin wajiba cikin zamantakewar rayuwar aure kuma da nan ake gane mace ai ko ta hanyar mazharkinta wajen bangaren kulliya ta nan ake gane mace to wasu mazan su kuma ba sa kyautawa matan su ma ba sa wa matan su ado da kulliya na shafa an ce musamman ma malaman islamiyya da ma'aikatan gwamnati ba sa yi har da wasu yan kasuwa kuma nan jami'a har da yan kasuwa in za a fito kasuwa ne ake yin wanka a san mai tufafi a tai kasuwa sai ka iske kiliyan kinsa a shago sun fi matar sanin kalar kayansa wani ma sai ya zo wallahi wata kiliyan za ta ce masa ai wannan hular ba ta kama kayan ba kiliyan ce za ta gaya mai hular ba ta kama kayan ba kuma ya je gobe ya canzo ita ba za ta tana cin gida ta abin da yake faruwa ba to ku tambaye ustadi a islamiyya sai su ba ku labari Allah ya gafarta muna sai Allah ce wa huwa fil khisami khairu mubin kuma su a wajen khusuma a wajen jayayya in za a zo a yi jidali a yi mujadala Allah ce ghairu mubin ba sa iya bayyana da hujjojinsu saboda kasancewarsu ta mata akwai sanyin hali cikin al'amarinsu ɗabi'a ce su to kai haƙuri da irin wannan ɗabi'a haka Allah ya halicci mata suna da sanyin hali wannan ɗabi'a ce wadda Allah ya halicci mata a kai kasancewarsu ga su da rauni na addini kuma ga rauni na hankali Allah ya datar da mu sai Allah ya ce Allah ya ce wa ja'alu al-mala'ikata alladhina hum 'ibadur rahmani inatha Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana inkarin game da mazanzanin mutanen Makka mushrike kafin musulunci. Allah ya ce waja'alu mala'ikata, sai suka sanya mala'iku alladhina hum ibadur rahman, wanda su mala'iku a matsayin su matsayi ne na bayu na mai rahma, ba iya bane na Allah, a'a bayu ne na Allah. Idan kuke cikin halittun Allah, haka su wata halitta ce daga cikin halittu na Allah subhanahu wataala. To mutanen Makka suka ce ai mala'iku a'a mata ne na Allah, jama mun fahimta. Kamar da Yahuda suka ce Uzairu dan Allah ne, ya Nasar suka ce Isa dan Allah ne, to shi da su kun mushrikai suka ce ai mala'iku a'a ne na a'a mata na Allah subhanahu wataala. Shin Allah ce waja'alu mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inatha, sai suka sanya watan suka dangana mala'iku a kasan a cewa diya ne da Allah, suka sanya su a matsayin diya na Allah kuma diyan ma na Allah mata. Sai Allah yake cewa ashahidu khalqahum, wai da su muka halicci mala'iku, tare da su ne aka halicci mala'iku, ko akwai wanda ya shaidi lokacin da Allah ya halicci mala'iku Allah ya sanya su a matsayin mata? A wannan tahaddi Allah yake musu, shin da su ne aka yi? Ai mutum yana faɗan abin da yake da ilimi a kai ne ko? To tunda suka riga suka furta cewa mala'iku a'a ne na Allah, to sai Allah ya tambaye su, wai a tambaya da su ne Allah suna nan a halarce lokacin da Allah ya halarci mala'iku ya sanya su kuma mata kuma ɗiyansa? Sai ya ce satuktabu shahadatuhum, ba shakka za mu kiyaye, za mu rubuta wannan shedar ta su, za mu rubuta su suka faɗa, za mu rubuta wannan zancen da suka yi saboda muninsa. Sai Allah ya taskace ya kiyaye. Sai ce wai su Allah, kuma idan aka je kiyama, idan Allah ya tashi alkiyama, sai a tambaye su duk wanda ya yi ikirarin cewa mala'iku a'a ne na Allah subhanahu wa ta'ala, to Allah zai zo ya kira sa ya tambaye, Allah zai kira sa ya ce da shi, da kai aka halicci mala'ikun har muka yi su kiyama ta, kawo dalilinka. Domin a kullum shari'a ta Allah subhanahu wa ta'ala tana aiki ne da dalilai, ba da tarin shekaru da kuma surutu, a'a dalilai ne. Idan ka ce abu kaza ne, to ana buƙatar ka zamanto mai kafa hujja a kansa. Musamman ma mu ɗaliban ilimi a nan ana karantar da mu, shi ne wallahi mu dinga ta tsantsar musamman ma a kan fatawa. Na sha faɗar cewa malaman usulu suna cewa ba kowane mutum ba ne aka ba shi dama na ya zamanto mufti a cikin al'umma. Kalma ta mufti mai ba da fatawa a cikin al'umma, da mun san yauninta da girmanta, wallahi da ba mu yi da gangancin zauna ba a kujeru, kowanne ya ci ya sha shayi sa da biredi ya zo ya zauna ana kiransa yana ba da amsa, wannan kuskure ne a fage na ilimi. Ba a haka, dole sai ka nuna a karatu. Akwai ulumukin da ya kamata a ce ko da ka jima kana da'awa, ba shi ke cewa ka mallaki wannan ulum ba, sai ka je ƙasa ka koya. In ka koya, in ya so aka ce ka iya, to sai ka zo ka ba da fatawar. Shi yasa harkar fatawa harka ce mai rudarwa kwarai da gaske, musamman a wannan zamani. Kowane kulluman habba wa dabba zai zo yana fatawa a cikin al'umma, wanda wannan kuskure ne. Akwai buƙatar mutum ya mallaki usul abin ulum, musamman ma ulumul ala, ilimi wannan na tantance ababe irin su mustalahul hadis, usulul fiqh, usulul tafsir da sauran ulum na ala, wanda za ka yi istinbati da kanka. Dole in kai magana ka kawo dalili, na faɗi abu na kawo dalili. Sannan kuma yana karantar da mu har yau cewa ko da ku an samu saɓanin fahimta a tsakanin ɗaliban ilimi, in har za a kawo dalilai fahimta ce. Sannan kuma ƙa'ida ce usuliyya ar-ra'yu muhtaram, ƙa'ida ce ta duk inda ake karatu, ar-ra'yu muhtaram, ra'ayin wani ka, in wani mutum ya kawo wani ra'ayi kana girma mata da su ra'ayin, karka nuna cewa bai yi ba, a'a kai ka rike naka, shi ya rike nasa. Abinda zai bambanta shi ne dalilai, ka kawo dalili musamman in kuwa shari'a ce, ka kawo dalili a cikin alqur'ani in babu, a ji a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu, hadisai ingantattu. Idan babu a hadisai, sannan kuma a ji a ijma'i na malamai, ma ajma alaihi salaful umma in ba kuma sai a ji da qiyasi to nan ne wajen qiyasin ba kowa bake yi ba kowa bane ke yin qiyasi a cikin al'umma sannan kuma amana ce ilmiya in za ka yi magana to ka dangana maganar da me ita wannan shine amana ilmiya zaka ka naqalo magana ka sirato kuri kaza ne na gano Allah subhanahu wataala ya datar da mu Allah ce satuktabu shahadatuhum wa yusalun ba shakka za mu rubuta wannan shedar su cewa da su aka halicci mala'iku a matsayin mata kuma din Allah sai Allah ce wa yusaluna kuma idan aka je alkiyama to Allah subhanahu wataala zai tambaye su ba shakka wannan tahdidi ne mai tsanani Allah subhanahu wataala yake musu a ce Allah zai tsayar da kai a cikin almala a yawmul hashar a ce ga ka tsayu gaban Allah kuma Allah zai tambaye ka akan abin da baka da hujja akan sa tabbas wannan abani wanda ba za mutum ba zai iya ba dole sai ka samu dalilan kare kanka ina ba ta fahimta shi gaban Allah subhanahu wataala hujja zaka baiwa Allah hujja zaka baiwa Allah subhanahu wataala sai ka samu dacewa da kuma karba a karba maka in ma karba ne Allah ya karba muna abin da yake daidai sai Allah ya ce walau sha'a
وقالوا لو شاء الرحمن ما أذن لهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون
الله يتي وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون ubayi subhanahu wataala yace wa waqalu suka dinga fada su mushrike daga cikin quraishawa suka ce law sha'a arrahman da ubayi subhanahu wataala bi rahma mi tausayi mi jinkai ya ga dama da shi Allah ya so ai ma abadnahum da ban mu bauta wa wa'annan gumakan ba da ban mu rike su ba akan abun bauta da ba mu fahimta saboda sun riki gumaka suna bauta musu shi sai zai ce ai da Allah subhanahu wataala ya ga dama da Allah subhanahu wataala ya so to da bai sahale muna ba har mu ji za mu iya bauta mu wani abu wanda ba shi ba sai Allah ce malahum bidzalika min ilm ba sa da wani ilimi game da abin suke faɗa zance ne ake yin haka ba wani karatu bane suka yi kaga nan Allah ya ƙara ira nuna mana muhimmancin karatu a cikin al'umma da kuma muhimmancin hujja a cikin al'umma duk abin da zaka faɗa to ka iya kare kanka game da wannan abun ai rashin ilimin nasu shi ya abuka su cikin musiba rashin ilimi ba karamar musiba bace ba wani farashin lafiya a duniya muji da kyau ba wani rashin lafiya wanda ya gagara kwatance wa al'umma bal ma ya fi hauka matsala a cikin al'umma kamar jahilci kuma ba wata al'umma a duniya da ta ci gaba a duniyance da jahilci duk wata al'umma daga sunanta ya fita ta ɗaukaka to ta dalilin ilimi ne jama'a mun fahimta shi yasa abu na farko da aka fara wa manzon Allah sallam gabanin a fara tashri'a a fara shar'anta masa ababe to su aka farkon al'abarin karatu ne ce manzon Allah aka yi karatu ashe yana karfi da mu ba a yi ibada sai da mi sai da karatu kowace ko iri ce duk abin da za ka yi da inda ibada ce so kake Allah ya baka lada har ma ke wannan abun a auna sai zamanto dalilin shigarka aljanna to labudda bil ilmi sannan kuma duniya nan fa in kana son ka same ta a yanzu to dole sai ka nemi ilimi dai daga cikin magana yake cewa man arada ad-dunya fa alayhi bil ilm wa man arada al-akhirata fa alayhi bil ilm wa man arada huma ma'an fa alayhi bil ilm sai ce fa innal ilma miftahul haya duk wanda yake son duniya nan to yayi karatu in kana son duniya kana son ka rayu a duniya cikin mutunci da kuma kamala to kai karatu kana son izza da buwaya a duniya to kai karatu baka taba jin mutum yayi sunansa ya fita ba a ce wannan jahili ne kuma shi fa ilimi shi ne nan ne ya kai kallo wanda bai da shi ba yana so a danganta shi da shi wanda bai da ilimin yana so a dinga danganta shi da wannan ilimin ya ce to wanda yake son kuma lahira shi ma ya nemi ilimi saboda ba yadda za a yi Allah ya karbi ibadar ka in ba kai bisa ilimi ba sai ce kuma duk wanda yake son duniyar da kiyaman tare to ya nemi ilimi saboda ilimi shine mabudin rayuwa ilimi shine gishirin zamantakewar rayuwar duniya ilimin farko da ya kamata kowa ya fara nema shine ilimin aqida ka san waye ubangijinka shi kansa qur'ani baka iya fahimta sai baka da aqida sai zaman to aikin banza ne mutun nau qur'ani zai zaman to sai shi ta yaso jahannama suna da yawa saboda babu aqida yanzu wannan zai so ya kore wa Allah sifat kin da shi Allah ya tabbatar masa kai da ya san aqida da sai ya wannan mutun nau suke karanta alqur'anin kuma ba su aiki da hadisan manzon Allah ai qur'ani suke karantawa ai ba sai an ce maka wannan sun bace ba ko to akwai buƙatar ilimin farko da ya kamata kowa ya fara nema shine ilimin aqida dan da wannan ilimin Allah ya fara wa manzon Allah shi الذي خلق اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقيدا تاكي فانت ده متو اقيدا ake koyawa tace farko daga nan kuma sai ka shiga ka san alqur'ani mai girma ka goge a ciki ka san ka iya karanta sa ka san ma'anonin sa eh ka san qur'ani ciki da waje kuma ka san ma'anonin alqur'ani ka karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya so daga nan kuma ka tsara ka ci gaba zuwa karatun abun da shahi irin su fiqhu da usulihi da kuma ka shiga tarihi ilimin sira da karanta ka zama to cikin kowane bangare kana da ido Allah ya taimake mu to Allah ce malahum bidhalika min ilmin ba sa da wani ilimi game da wannan abun jahilci su shi ya sanya suka abka cikin musiba har suka sanya wa Allah subhanahu wataala dan da abun kuma ya wuce da sanya wa Allah dan da suka fifita ma diya maza kuma akan diya mata kuma suka sanya wa Allah diya mata saboda rashin adalci dan shi mutum bai karatu ba to yana da wayar ya adalci kuma saboda karatun shi ke sanya mutum ya iya gano gaskiya daga ƙarya to in ba a yi karatun ba gano gaskiya yana da wuya sannan kuma rashin ilimi shi ya sanya suka bauta ma wani abu wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda bai cancanta a bauta masa ba kuma rashin ilimi shi ya sanya suka kawo hujja da cewa ko wannan abun ya cancanta da a bauta musu to Allah ce malahum bidhalika min ilmi zamal abun da suke kira zuwa gare shi Allah ce ba su da wani ilimi akai ba wani karatu suke da shi akai ba san hakikanin abu ba in huma illa yakhrusun Allah ce tabbas su ƙarya suke yi يخرصون أي يكذبون مقر يتاني كما قال الله قتل الخراصون أي قتل لعن الكذابون أنتيني ومقر يتاه أنتيني ومقر يتاه قريبا تكين صفات نانا منافقين وأن الله يشاء نانا تاوى وأن الكسكسة فركم منافقون ما الله إنه مزالة تيوى إليا سكيين صفات تكين صفات نانا منافقين ya tabbata a hadisin shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wasallam cewa arba'un man kunna bihi kana munafiqan khalisa dabi'a guda hudu inji annabi rahma duk wanda aka waye gari na ɗaya daga cikin dabi'un nan to manzon Allah ce ya tabbata munafiki kana munafiqan khalisa an tsar munafiki inji annabi Allah sai ce idza hadatha kadhaba in yana magana ko in yi magana cikin goma ta fuskotar duk ƙarya ne akwai su ko babu su kaji mutum yana ta magana musamman irin wannan lokacin da muke rayuwa lokacin demokrasi wallahi malam Jabir akwai mutanen da yake suka dauki demokrasi kin nan fa ta hikuwa yusu daraja akwai wanda ba shi demokrasi nan fa ganin yake fa tana gaba da komi malam ka yarda akwai abin da yake gaba da alqur'ani kafirci kai yarda akwai abin da yake sama yadda suke fafata kai ana a kare demokrasi kai ka ce ba su demokrasi eh wallahi ya duka ya saki layin Allah da manzansa yana kare wani abu wanda ba shi ba duk wannan rashin ƙarya ta kasu da wannan abin Allah ya rufa mana asiri yace idza hadatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa in yi alkawli sai dinga sabawa na fa kasa shin akwai nan tasarrufa akwai suka fito suka ce za su kwatanta mulki irin na Umar dan Khattab wallahi an yi ko ba yi ba an fada ko ba fada ba abu ne aka cikin kowa ya ji sai da malamu suka fito suka yi ta a ga wai ka san wai Umar dan Khattab ko wanda aka yi bincike sai aka gano cewa ashe wannan lokacin kuma an ba taba irin wawar kudin al'umma tun daga lokacin da aka samu intin kai har zuwa yanzu kamar da aka wawar kudin al'umma wannan lokacin kuma a tarihi mu dakata ba wanda ci kudi ba wallahi a zamanin gwamnati Umar ba wani mutum dai da ci kudi kudin al'umma ba shi ba wani mutum da ci kudin al'umma Allah ya rufa mun asiri wa idha wa'ada akhlafa wa idza tumina khanakum in aka aminta da shi aka zabe sa aka jefa masa kuri'a khana in yazo kujin sai sayinci ko sai da mutu kai ami faran e connaissance e khayinci kenan ko wasu ka zabe ka daban wanda suke moro abun daban shine sharrin siyasa wani lokaci shi sai yana da wuya su iya bada amsa gaban Allah subhanahu wa ta'ala mutuno zai kwana da yuwa a gwamnatinka sai Allah ya tambaye ka so man dan khattab fa jaki ne ke fado Umar ke kuka wa jaki ne fado fa saman hanya yazo ya tuntube aka ce dan khattab jaki ya fado sai ya hoshi da kuka aka ce ya amiral mu'minin ma yubkika shugaban masu imani me sai ya kuka yace yana hararo wace amsa zai bai wa Allah in Allah ya tambaye sa Umar dan khattab kana aikin mi je kaina fado ka gyara hanya ba kana aikin mi kana zaune a matsayinka na gwamnati amirul mu'minin kuma je kai Allah ya rufa muna asiri Allah shi gafarta muna sannan kuma wai za khasama fajara in yayi husuma in aka raba shi wani abu ya dace da mutu aka tara shi da Allah bai bari ba sai akwai mutane da in ka hada shi da duniyar nan da Allah bai bari sai dai ta ce maka sama in sama da kasta na so ta hade yaso da kaza ta hade waye kai a duniya fulaka da sama da kasta hade da kai Allah ya rufa muna asiri Allah ce inhum illa yakhrusun Allah ce ƙarya suke yi makareta ne kawai ba kara suke da kai ba sai Allah ya ce
am atainahum kitaban min qablihi fahum
Allah ya ce am atainahum kitaban min qablihi wa shin ko mun ba su wani littafi ne kafin alqur'ani mai girma shin kafin Allah ya saukar da alqur'ani ko Allah ya aiko musu wani littafi ne a matsayin abun da za su riƙa fahum bihi mustamsikun suka rike wannan littafi suna aiki da shi suna kafa hujja da shi tambaya ce Allah yake wai shin kafin Allah ya saukar da alqur'ani ko Allah ya aiko musu wani littafi ne ya saukar da wani littafi daga wajensa wanda ce su rike wannan littafin a cikin sa ga kaza da kaza da kaza da kaza sai suka rike wannan littafin suna aiki da wannan littafin har ma suna kafa hujja da shi babu ubangiji bai sanya bai aiko wani littafi ba gabanin alqur'ani da aka ce su yi aiki da shi bal ma kafin zauwar shugaban halitta an doki tsawon lokaci ba aiko manzanni ba shi manzo Allah ya zo ne ala fatrati ya zo ne a lokacin da ake cikin rishi ana kishirwa ta annabtaka a lokacin ne Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko sa sai Allah yake cewa aya ta gaba
bal qalu inna wajadna abana ala umma wa inna ala atharihim muhtadun
Allah ce bal qalu inna wajadna abana ala umma Allah ce ba wani da amsar tambayar am atainahum kitaban min qabli fahum bihi mustamsiku sai Allah ce bal anan ai bal bi ma'ana la Allah ce ya kore Allah ce babu qalu kuje su guda ce abin suke fada inna wajadna aba'ana ala umma mu mun tarar da iyayenmu da kakanni akan wata hanya akan wani mazhabi akan wata tariqa tunda muka tarar da kakanninmu suna fada mukatar da uwaye suna yi ana bauta mu kuma kannan su lata da uzza da manata da wacece to suka ce wa inna ala atharihim muhtadun kuma mu ba muna nan akan gurabun su akan abin da duk uwayen mu suka yi to mu wa za mu yi wannan abin jama'a mun fahimta dalilin su kawai shine tunda suka tarar da iyaye da kakanni akai suna bauta wa gumakan to shine kawai hujja su ta cancantar abota mu gumaka yanzu ba wani yana nan ya san gaskiya cikin ababe da dama da ya bayyana a rayuwa idan ka tambaye sa wane me yasa kake yin kaza sai ce ai mun tarar da kakanninmu da iyayenmu suna yi mun tarda kakanni da uwaye suna yi jama'a da abinda aka tarda kakanni da uwaye suna yi shine abinda ya kamata a rika ko to ina mai tabbatar muku da tawa ban da kamata ya addini kaje ka tambaye tarihi kaje galiban abinda aka mai yana da wuya a baya shekara da muke shekarun baya kusan duk gida ana gori ba ka bani to yanzu ba can da ba walki ake daura ba walki ake daura ana yawo da shi to me yasa yanzu kake sanya jiriga jabba ka saka da wando kai to da ita ba ka dar mu kace tunda kakanninka da uwaye sun daura kai ma za ka daura wannan ba dalili bane abinda muka tarda kakanni da iyaye ko kuma malaman mu akai bai zama tuwa hujja hujja shine qala Allahu qala rasul abinda hujja take zama shine kawai Allah ya ce manzon Allah ya ce amma dan katar da babanka ko malaminka yana aiwatarwa to wannan ba dalili bane na wannan abun ya cancanta ka rika ka taiki jama'a mun fahimta ba dalili bane tare da kakanni da iyaye akan abu wannan ba hujja bace a wajen Allah subhanahu wataala jama'a mun fahimci karatun to shi kansa shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam kafin yazo ai tararwa yayin ana bautawa gumaka kuma quraisha ma su masu da su gumuke amma saboda ba shi bane mahanga sai ya aje duk wani abu eh duk akwai wanda shi ba ya rike wannan abun ya tai da su wasu ababe da yake da kakanni da uwa suna tai ko da ku ba kan gaskiya bane yanzu akwai wanda ya tabbatar da cewa tabbas ya fahimci karatun a fiqihince a rubutance cewa ana yin sallar azhar ne daga lokacin da rana ta karkata ba wata mantin daga lokacin da rana ta karkata amma fa za ka ga ranar za ta karkata ya tashi ba zai yi ba dalili sun tar da kakanni da iyaye da malamai suna akai hatta yin cikin dalibai Allah ka ce wani kawai zai rike mazaha wata mazaha ba kawai shi fatawa zai fatawar malam wani kawai ko da ko akwai abin da zai roshe ta ba zai dora ba ya zama to yana ta dillanci at-taqlid bil mazhab wannan kuskure ne ko mu ce to tunda kungiyar mu ce to za su kare kungiyar ana son ka kare addini ne ba ka kare kungiyar ka ba dan da kai da kungiyar ka duk kuna nan ne saboda addini eh da kai da kungiyar ta ka duka kuna nan ne saboda addini shi addini ake so ka fifita akan komai ka bashi gudunmuwa ka bashi kariya in abin ya tsa akwai abin da zai saba ma kungiyar ku amma in ya ci karo da addini to dole ku bar sa wannan shine kaida dole shi wannan shine kaida yanzu akwai mutane da dama da suka rike wasu mazahib musamman a cikin mazahib fiqhiyya zaka ga wasu ababen da mutum ya rike wata mazhaba ya tai kuma ga dalili akan cewa wannan abun ya fi karfin hujja akai amma ba zai aje ba saboda wai ni malaman su karanta da shi akai akai suke rayuwa to ai ba ai kuma ka malaminka ba annabi aka aiko maka sallallahu alaihi wasallam shine kuma aka ce kai koyi da shi shi yasa yake son mutun ya waye a cikin fiqhul muqaran musamman dalibin ilimi kada ka rike wata mazhaba ka dogara da ita kadai a'a wannan mazhabin mu ta fada akan mas'ala wannan mazhabin mu ta fada sai ka karanta mazahib da dama aqwal na ulama sai ka karanta kuma adilla to kuma sai a dawo a fage na tarjibi to sai a rajja haka ake yi wacce ce tafi karfin hujja yanzu misali daga cikin misalai malam jabir yanzu akwai mutanen da ba su azumin sittu shawwal dalil saboda a mazhabar malikiya babu shi ka fahimci ka a mazhabar malikiya babu shi su ba su aiki saboda a malikiya ta babu shi amma wasu surge filu ahlul madina wannan kuma ba dalili ba ne akwai hadisai da dama suka tabbatar da wannan akwai hadisai da dama da suka tabbatar da yin wannan azumin kuma da romansa fadayan suna da yawa almuhim kada mu zamanto ƙauyawa a cikin ɓangaren karatu su ake mutum ya waye su ake ka waye ka duba can ka duba nan sai ka ɗauko adilla ai maganar ba ana dubin me ta bane ana dubin ƙarfin dalilin ne ya koma waye zai faɗi magana in dai ga dalili ingantacce shi kuma ta garika sai ka aje naka fatawar ka ka ci gaba da yi abin da ake buƙatar ne duka wanda ake yi don shi ya karɓa shine kawai manufar wanda ake yi don shi ya karɓa Allah ya karɓa muna Allah ce bal qalu inna wajna aba'ana ala umma, suka ce mu mun tarar da kakanninmu da iyaye akan wata dariqa, wata hanya, akan wani manhaji da suke yi, suke biya na rayuwa. Wa inna ala atharihim muhtadun, kuma mu ma akai za mu mutu, haka suke fada, suna fiye da wannan abin sau da kafa, sai Allah ya ce
وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى
وكذلك ما أرسلنا من قبلك كما رجعك نياك النبي الرحمة النبي محمد الله يقول بمتبع أيقوة قبالين كبا أي بمتبع أيقوة لأنبي كافن زورك كمان تن الله با في قرية أتكم ونقري من ذلك ونمكر كدي ونأنبي إلا قال مطرفوها فاتيسي أنسام واسم ما سجن دائم كريم ɗan tamore kin garin sun ce, ka san cikin ko ina akwai ɗan tamore, cikin kowane ɓangare akwai ɗan tamore, ana samu su cikin ɗan tasha, ana samu su har cikin malamai, akwai ɗan tamoren malamai, haka ne cikin ko ina ana samu. Illa qala mutrafuha, sai ɗan tamoren garin sun ce inna wajadna aba'ana, lalle mu mun tarar da kakanninmu da iyayenmu ala umma akan wata hanya, akan wani tabarki. Wa inna ala atharihim muqtadun, kuma mu za mu dinga koyi ne game da abin da su kakannin da iyaye suka zo da shi. Annabawa da Allah ya aiko kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun haɗu da ƙalubale daga ciki shi da ana namsewa ai kakanni da iyaye. Yanzu akwai ababe, yanzu akwai wasu abubuwa da dama wanda ma anzallahu bihadhi sultani, Allah bai saukar da wayannan ababen ba, amma mun rike su a matsayin ibada, bal ma yadda ake ihtiramukin su a cikin al'ummanmu ba ihtiramin ibada a haka, musamman a cikin bikin aure da suna, zaga ana tsanantawa bayan Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan kuskure ne, sai ce ai kakanni da iyaye an taro kai ma an yi maka, to da aka yi min aya ta ce ai min kwazi ta ce ai kawai kun ji kun iya ne daga za ku yi ku kai kayan ku, sai ba san Allah ya karba ku shi yaye muku, in za a karba sai ya karba kun kuskure, kuma Allah ya yafe muku, dan ai mutum abu ba shi ke mutum ba ya cancanta shi a cikin addini, a'a dole shi masdar tashri'i guda hudu ne a shari'a, da farin alkitab littafin Allah, dan ake komawa a dubo abincin wannan abun mi alqur'ani ya faɗa a kansa, idan aka lalaba alqur'anin ba a samu ba, sai a zo hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu, idan aka nema a ciki ba a samu ba, to sai a je a ji maganar malamai magabata akai ba in sorry ba in zalika magabata, kuma malaman suka amshi sunan malanta, so za a duba, idan aka duba ba a babu, to sai kuma a zawo a yi ƙiyasi, sai a auna abin a ma'aunin ƙiyasi. Akwai duk wanda kanta usulul fiqh ya san akwai hanyar da ake bi a yi ƙiyasi, Allah ya datar da mu. To Allah yake cewa illa qala mutarafuha, sai mutanen garin sun ce, ƴan tamori masu biyar son rai, ƴan son zuciya, suna cewa inna wajadna aba'ana ala umma, mu mun tarar da iyayenmu akan wani al'amari, akan wata dariqa, wa inna ala atharihim muqtadun, kuma za mu dinga koyi ne da kakanni da uwaye. Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu, abinda mun ka faɗa ya zama to gaskiya, Allah ya ba mu lada, kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gabarta mana, muna tawassul da suna ya Allah alhayyu alqayyum qatumuna alkhairi, Allah ya biya mana. Subhanaka allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.